Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa da ku a shirinmu na yau. Juma'a 10 ga watan Yuni shekara ta 2022, da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Hafiz da kanin labarai.
Mummunan fadan Ukraine da Russia na neman iko da Severodonetsk da ke gabashin Ukraine ya sake barkewa jiya Alhamis. Hukumomin Najeriya na zargin kungiyar 'yan ta'adda ƙayar baya da ake kira ISWAP da aikata kisan kiyashi a wani cocin Katolika a ranar Lahadin da ta wuce, inda aka kashe mutane 40. Hukumar Lafiya ta Duniya da WHO ta faɗa jiya Alhamis cewa binciken da ta yi na baya-bayan nan na asalin cutar COVID-19 bai kammala ba saboda ɓacewar bayanai daga ƙasar China.
Kanin labaran kenan. Hukumar tsaro ta ƙasa ta ɗora alhakin harin da aka kai a majami'ar Katolika da ke garin Owo ta jihar Ondo a kan ƙungiyar ISWAP, harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 40 tare da jakata wasu 26, bayanin da ya sa masana tsaro ke cewa
ai abin kunya ne ga ita gwamnati ta fito ta ce irin wannan hari da aka kai cewar ISWAP ke ta kai shi, saboda duba da irin yanayi da kuma tsarin da aka bi domin kai harin, ai bai kama da irin dabara da ta'ammali da kuma tsari wanda ita ISWAP take bi tana kai hari ba.
A jamhuriyar Niger kuma ƙungiyoyin addinin Islam ke cewa da sakel a waɗansu dokokin da ake shirin kafa da nufin kare haƙƙin mata da yara ƙanana, sai dai wakilan al'umma na gani suna riga malam masallaci ne.
Mutane suna fargaban cewa ne kar a taba addini, kar a taba al'adu, kuma suna da gaskiya. Kenan dole ne ita majalisa ta ci gaba da wannan nazarin cewa ta bada shawara wadda ta dace da talaka.
Sai kuma shirin manuniya da a yau ya haska fitila kan zaben fidda gwani na jam'iyyar APC mai mulki da wasu masu kula da lamura ke cewa
da ƙarfin shugaban ƙasa, da ƙarfin mataimakin shugaban ƙasa, da ƙarfin shugaban jam'iyya, sannan ga minista. Amma gaba ɗaya bawan Allah nan ya sutale su.
Idan gaske ne cewa fadar shugaban ƙasa ba ta tare da shi, shin wace irin tunkuyila za su iya masa?
To sai ku biyo mu a hankali domin jin wannan ƙunshin bayan zaga duniya a taskar labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mummunan fadan Ukraine da Russia na neman iko da Severodonetsk da ke gabashin Ukraine ya sake barkewa jiya Alhamis. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kira yakin Severodonetsk da ɗaya daga cikin mafi wahala a yaƙi, yayin da ya haska muhimmancinsa a yankin gabashin Donbas mai muhimmanci wanda Rasha ke fatan karɓewa, bayan da ta gaza a farkon watanni 3.5 da mamayar da ta yi don hambarar da gwamnatinsa ko kuma ƙwace babban birnin ƙasar Kiev. Ta hanyoyi da dama an yanke shawarar makomar Donbas ɗin ma a can, Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na bidiyo na daren ranar Laraba ga 'yan ƙasar. Dakarun Ukraine sun yi ikirari jiya Alhamis cewa sun ɗanɗanna a faɗan da ake fafatawa a kan titi a Severodonetsk, amma sun ce suna buƙatar ƙarin manyan makamai don lalata manyan makaman Rasha. Ɓangarorin biyu sun ce sun yi asarar ɗumbin rayuka. Hukumomin Najeriya na zargin kungiyar 'yan ta'adda ƙayar baya da ake kira ISWAP da aikata kisan kiyashi a wani cocin Katolika a ranar Lahadin da ta wuce, inda aka kashe mutane 40, kamar yadda ministan harkokin cikin gida Rauf Arebisola ya faɗa a ranar Alhamis. Maharan ɗauke da bindigogi kira AK-47 da bama-bamai sun kai hari a cocin St. Francis Catholic Church da ke Owo a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin ƙasar, daidai lokacin da suke gudanar da ibada a ranar Lahadi, yayin da suka tsere bayan sun yi kisan kiyashi. Mun iya ganin sawun ISWAP a mummunan harin da aka kai a Owo, kuma mun ba zama nemansu. Jami'an tsaro suna kan hanyar nemansu, kuma za mu gurfanar da su gaban kuliya, Arebisola ya shaida wa manema labarai a Abuja, babban birnin ƙasar. A baya dai hukumomin ƙasar ba su ce uffam ba game da ko su wane ne ko kuma dalilinsu na kisan. Muna tafa da ƙarin bayani bayan labarai. A wani labarin kuma, har-haren da wasu gungun 'yan bindiga suka kai a kan babura ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 32 a ƙauyukan arewa maso yammacin Najeriya. Mazauna yankin sun shaida kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa ɗan bindigar sun kai hari ƙauyuka huɗu a yankin Kajuru da ke jihar Kaduna a ranar Lahadin da ta wuce. Yankin Kajuru na ta tazarar kilomita 230 daga Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Mazaunin garin Monday Solomon ya ce maharan sun kwashe sawoyi daga ƙauye zuwa ƙauye kafin su tafi. Rashin kyawun layin sadarwa ya janyo tsaiko ga mazauna yankin daga kai rahoton har-haren, kamar yadda aka saba gani a sassan arewacin Najeriya. Labarin kashe-kashen da aka yi a jihar Kaduna na zuwa ne jim kaɗan bayan an kashe fiye da mutane 30 a wani hari da aka kai a cocin Katolika a ranar Lahadin da ta wuce a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin ƙasar.
To, kada dai a yi nisa nan gaba kaɗan, Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da bayanan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi a baya-bayan nan kan harin da 'yan bindiga suka kai a majami'ar Katolika da ke garin Owo ta jihar Ondo, da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 40 tare da jakkata waɗansu, inda hukumar tsaro ta bakin ministan cikin gida ta ɗora alhakin harin kan ƙungiyar ISWAP. To, sai dai ƙwararru a fannin tsaro na ganin akwai abin dubawa a lamarin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Madina Dauda ta haɗa mana.
Ministan cikin gida Rauf Adegbesola ya bayyana cewa majalisar tsaro ta ƙasa ta duba lamarin tsaro a ƙasar baki ɗaya. Adegbesola ya ce harin da aka kai cocin St. Francis da ke garin Owo, da har aka rasa mutane 40, ya ɗauki hankalin mahalarta taron, kuma sun yi ittifaƙin cewa ba shi da alaƙa da ƙabilanci ko addini. Yana mai cewa ayyukan ƙungiyar ISWAP ta'addanci ne kawai.
From all indications, we are zeroing in on ISWAP, the Islamic State for West Africa. It is not an ethno-religious thing.
Adegbesola ya ce majalisar ta umarci hukumomin tsaro, musamman 'yan sanda, da su kamo waɗanda suka aikata laifin. Sannan ya ce majalisar ta damu akan kashe-kashe da ake yi a shiyoyin ƙasar daban-daban, inda ta ce a bididdigin waɗanda ke aikata munanan hare-haren a gurfanar da su a gaban ƙuliya. Sufeto janar na ƙasa Alƙali Baba Usman, wanda ya halarci taron, ya yi ƙarin haske akan rahotonsa da ya miƙa wa majalisar.
To, ni dai a rahoto dina na nuna cewa cikin April zuwa June nan da muka yi wannan mitin, mun samu cases na banditry da na garkuwa da mutane, wanda a ciki akwai kamu da aka yi wa mutane fiye da 500, akwai wanda kidnappers suka kama, kuma wanda aka samu aka kwato su, wanda sun kai wajen 168, da kuma jami'an tsaro da suka rasa ransu a cikin wannan abun, da kuma mutanen da aka su wannan barayin da sauran bandit suka kashe, wanda ba gai da ba dalili da sauransu.
Da yake amsa tambaya akan fasinjoji da aka sace a jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna a watan Maris da ya gabata, Sufeto Janar Alƙali Baba ya yi bayani.
Gaskiyan lamari shine har yanzu wannan mutanen suna rike da wannan mutanen da suka ɗauka a hannunsu, kuma sun ba da condition na sakinsu. To, wayansu condition din gwamnati ta sani, wayansu ba ta sani ba. Wanda gwamnati ta sani, mun yi kokari za mu zartar da su, kamar yadda muka yi lokacin da aka dauki yaran forestry na Kaduna. To, muna kai wayanda suke tsakanin su barayin da su zama da jami'an tsaro, su ne muke jira mu tattauna da su, saboda lalle ne dole wayansu abubuwan mu duba domin lafiyan mutanen da suke hannu, ko kuma domin kwato su ba tare da wani abu ya same su. Dan kamata suna iya jima wannan mutanen.
Duk da kokarin da jami'an tsaro ke ikirarin yi, ƙwararre a fannin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getsu ya tsokace akan batun nasarar tasu da kakkausar murya.
Ai, abin kunya ne ga ita gwamnati ta fito ta ce irin wannan hari da aka kai cewar ISOP ce ta kai shi, saboda duba da irin yanayi da kuma tsarin da aka bi domin kai harin, ai bai kama da irin dabara da ta'ammali da kuma tsari wanda ita ISOP take bi tana kai hari ba. Domin da ISOP ce, da duk wanda yake coci ma ba zai tsira ba, ba wai waɗansu mutane za a kashe ɗan tsarari ba. Ai, ƴar manuniya ta nuna a fili cewar wannan bai kama da wani hari, a dai ƙara bincikawa domin a gane bakin zaren.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Fitowa gaida Madina har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad da ci gaban labarai.
Ya Alhamis, shugaban kasar Senegal kuma shugaban kungiyar tarayyar Afirka Macky Sall ya buƙaci kasar Ukraine da ta sassauta ruwan da ke kewaye da tashar jiragen ruwanta ta Odessa domin sauƙaƙa fitar da hatsi da ake tsananin buƙata daga kasar da yaƙi ya daidaita. Mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da kuma takunkumin da ƙasashen yamma suka kakaba mata ya kawo cikas wajen kai kayan hatsi daga ƙasashen biyu, lamarin da ya haifar da fargabar yunwa a duniya. Farashin hatsi a Afirka, nahiyar mafi talauci a duniya, ya yi tashin goron zabi saboda ragowar fitar da kayayyaki zuwa ƙetare, wanda tasirin yakin ya ta'azzara da sauyin yanayi da kuma haifar da fargabar tarzumar al'umma. Idan har ba a dawo da fitar da alkama daga Ukraine ba, Afirka za ta shiga cikin wani yanayi na tsananin yunwa da ka iya dagula zaman lafiya a nahiyar. Sall ya shaidawa kafafen yaɗa labaran Faransa na France 24 da RFI. Rasha da Ukraine suna samar da kashi 30 cikin 100 na alkama a duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa jiya Alhamis cewa binciken da ta yi na baya-bayan nan na asalin cutar COVID-19 bai kammala ba saboda ɓacewar bayanai daga ƙasar China, wanda wani koma baya ne ga ƙoƙarin da ta kwashe shekaru ana yi na sanin yadda cutar ta fara. Rahoto daga kwamitin ƙwararru na WHO ya ce duk bayanan da ake samu sun nuna cutar coronavirus da ke haddasa COVID-19 mai yiwuwa ta fito ne daga dabbobi, watakila jemagu, wanda aka samu irin wannan sakamako ga aikin da hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a baya kan batun a shekarar 2021, wanda ya biyo bayan ziyarar da ta kai ƙasar China. Ɓacewar bayanan, musamman daga China, inda aka fara samun ɓullar cutar a watan Disamba 2019, na nufin ba zai yiwu a iya gano ainihin yadda ƙwayar cutar ta fara yaɗuwa zuwa ga mutane ba. Abubuwan da aka gano na iya ƙara haifar da shakkun cewa ta yaya da kuma inda ƙwayar cutar ta ɓulla. Za kuma su shigar da gaggawa cikin yunƙurin yin garan bawul ga hukumar ta WHO da matakan gaggawa na lafiyarta, yayin da hukumar ke ƙoƙarin tabbatar da kanta bayan shafa shekaru ana sukar yadda take tafiyar da annoba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. Bari kuma mu nufi jamhuriyar Niger, inda kungiyoyin addinin Islama suka gargaɗi hukumomin ƙasar da 'yan majalisar dokokin ƙasar su janye wasu dokoki da suke shirin shimfiɗawa a ƙasar da nufin kare haƙƙin mata da ƙananan yara, bisa hujjar cewa wasu matakan sun yi karo da addini, kamar yadda wakilinmu Anyamai Sulaimin Munibarma ya laburta mana.
A sanarwar da suka fitar, waɗannan ƙungiyoyi sun ce yunkurin da gwamnatin ta Nijar ta sa gaba ta hanyar waɗannan ƙudurori da ta aike wa Majalisar Dokokin Ƙasa da sunan ƙarfafa matakan samar da cigaban al'umma wani abu ne da bai dace da tsarin zamantakewar jama'ar Nijar ba, al'adance ko addinance. Saboda haka suka buƙaci mahukunta su canza tunani. Malam Mahmud Usman na mai magana da yawun waɗannan ƙungiyoyin addinin Islama.
Ayar doka ta 9 tana cewa za a ɗauki matakin idan abin ya zama doka koyar da 'ya'ya mata ilimin rayuwa ta tsakanin namiji da mace, abinda aka fi sani da ilimin saduwa tsakanin namiji da mace. Ayar doka ta 23 ita kuma abinda take nunawa shine cewa ba wani ɗan ƙasa da ke da 'yancin ya haihu sai gwargwadon yadda hukuma ta bashi izini, gwargwadon samunsa, gwargwadon haihuwarsa. Za a lura da me yake samu, sannan a tabbatar masa da ɗa nawa zai haifa, wanda wannan a tsarin musulunci ya ci karo da koyarwar addininmu.
Wani sashe na ƙudurorin da ke gaban majalisar na ƙunshe da matakin hana kiran sallah a Niger, inji waɗannan malamai.
Ayar doka ta 63 ta ambaci cewa za a ɗau matakin duk waɗansu gurare da ake taruwa, kamar gidajen giya, wuraren shaye-shaye da wuraren cin abinci, suka ce da wuraren ibada, wato kamar masallaci, cewa za a hana duk wata hayaniya da ke iya ɗaukar hankalin mutane. Karatun Ƙur'ani da kiran sallah ne ake a masallaci da karantar da mutane addini. kenan idan wannan ya zama doka za a hana kiran sallah a wannan kasa tamu za a hana karatun alqur'ani da dukkanin abun da ake yi da sunan addini wanda duk za a daga sauti aka ce wannan wai shiga haƙin dan adam ne za a daukan masa mataki
kawo yanzu gwamnatin kasar bata yi bayani ba dangane da waɗannan koke-koke to amma kuma bayanai sun yi nuni da cewa a jiya Alhamis ne ya kamata majalisar dokokin kasa ta nazarci wannan batu kafin daga bisani a sanar da cewa an dage zaman zuwa wata ranar da ba a bayyana ba tukuna da take amsa tambayoyin da muka yi mata akan wannan lamari yar majalisar dokokin kasa honorable Nana Jubi Haruna Mati ta buƙaci ƴan Niger su kwantar da hankulansu domin majalisa zaure ne na wakilcin al'umma in jita
ita majalisa aikin ta ne nazari duk lokacin da irin suke karfi da karfi da gwamnati na cewa suna kawo karfin su tare na cewa a biya ma al'umma buƙatu to ya zama dole ne in wannan bangare ya kawo shawara to wannan bangare shi ma ya bada nashi ra'ayi kenan dangance da haka yasa ita majalisa dole sai ta ci gaba da bincike tun da irin mutane suna fargaban cewa ne kar a taba addini kar a taba al'adu kuma suna da gaskiya kenan dole ne ita majalisa ta ci gaba da wannan nazarin cewa ta bada shawara wadda ta dace da talaka
a jawabin sa na ranar matan Niger ta 13 ga watan Mayun da ya gabata shugaban kasa Muhammad Bazoum ya ja hankulan ƴan kasar akan maganar saka tsari a zamantakewar iyali don kaucewa haifuwar ƴaƴan da ba za a iya daukar dawainiyar su ba sakamakon talaucin da ake fama da shi a Niger haka kuma ya gargadi akan rashin dacewar tara mata barkatai ga masu karamin karfi abinda ya haddasa tayar da jujuyoyin wuya daga wajen al'umma saboda a cewar su waɗannan shawarwari sun sabawa addinin musulunci Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger
tuwa gaida Malam Sule har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
manuniya ci gaba da ta'ajibin tafkata baibayin tattara tarin tilun qur'un da Bola Ahmed Tinubu wajen zaben fidda gwanin shugaban kasa duk ko da yake alaka shi da fada shugaban kasa da jam'iyyar APC ta kwabe
da karfin shugaban kasa da karfin mataimakin shugaban kasa da karfin shugaban jam'iyya sannan ga minista amma gaba ɗaya bawon Allah nan ya sutule su
sai dai kuma masu fashin baki kan al'amuran siyasa sun ce akwai wasu manya-manyan kalubalen da za su iya hana Bola Ahmed Tinubu ya ci zabe
idan gaske ne cewa fada shugaban kasa bata tare da shi shin wace irin tunkuila za su iya masa a wannan bukata ta satar shugaban kasa to kalubalen sa babba kenan yanzu
su kuwa gaggan jam'iyyar PDP sulu suka sunkuya cikin waɗanda suka nemi kujerar takataka shugaban kasa a PDP da suka ce babu yadda za a yi su bari damar da suka samu ta sullube
abin da yake sa su yi tabbata shine ga cewa abin da ake maganar bai maka akan cin mutunci ba to kuma nan muna zazzage ya muna sulhu an lahi kuma kwanu shine Najeriya ce alƙilan mu Najeriya mai kallo
sai kuma duk da haka masu fashin baki na cewa damban dambarwar jirawa junan da ake samu a demokradiyyar Najeriya na ƙara nuna wa duniya ne cewa demokradiyyar kasar ta riga ta kwararrabe
idan demokradiyya an dora ta yanzu akan iya shagalinka iya kudinka ni dai ban ga wata mafita anan kurkusa ba wanda talakan Najeriya dai zamanto ya fita daga wannan ganye da yake ba
waɗannan fa sassaban sassako sassa na miliyoyin da za ku ji a cikin wannan shiri ne na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku da muryoyin ƴan siyasa daban-daban babu wani maganar zaɓe-zaɓe shiri na 69 cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna wa shugabanni hanyar da za su bi ta gaskiya babu wani raɓa-raɓe me yiwa kuma rushe raɓa-raɓen rungumar gaskiya ne yasa ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amuran siyasar Najeriya Malam Muhammad Lawal na mai gida yace an ga abin al'ajabi a lokacin zaben fidda gwanin jam'iyyar APC lokacin da abubuwa suka rincabe
in ka kalli sigar yanda zaben ya taho da abubuwan da suka faru na yanda aka yi barambaran tsakanin fadar shugaban kasa da barayin shugabancin jam'iyya dukkan suka fito suka nuna ba sa goyen bayan wannan bawan Allah Tinubu amma kuma Kadiba da karfin shugaban kasa da karfin mataimakin shugaban kasa da karfin shugaban jam'iyya sannan ga minista wanda ya aje minista yazo yake takara amma gaba ɗaya bawan Allah nan ya sutule su ya gwada musu cewa shi ya iya zama da mutane a siyasance ya rike mutane wannan yake nuna maka cewa fada shugaban kasa da shugaban kasa kanta ba su da bin da za
a ana magana ai shi ma kudi ya nuna kila da an tsaya an yi zubeban ƙwarya ba kudi zai sha mamaki
to ya kai gwamnati kudi
kila ai ita kamar kaga bangaren ta ba ta son magana cin hanci ko kila ba za a fito da kudin ba
Allah ji ai ba magana cin hanci bane shugaban kasa fa ake magana ai ya kamata a ce ko shugaban kasa bai nuna kudi ba in dai ya gafa mutane ya taimaki mutane a siyasance bai kamata wannan abin da ya faru a zaben nan ya faru ba a cikin gidansa ba a cikin gida ya hada su gaba ɗaya ya nuna masa yafi karfin su ya masa zigidir
amma ba ganin dan dai shi wasu sun janye mai ne su ma da sun yi wa'annan suka takarin duk sun janye wa mutum ɗaya shi ma da sha mamaki
ai ko duka suka fito suka ce sun janye sun bar mu mutum ɗaya ba yanda za su yi da shi yanzu aka hada ƙuri'ar da suka samu duka ƴan takarar nan gaba ɗaya ba su kai rabin ƙuri'un da ya samu ba to ya za a iska da shi
to kana hangwa jam'iyyar APC nasara kenan
a kuma wannan ai lokaci kawai zai zo tunda sun kasa hada kansu wannan shi zai nuna maka a zaben gaba ma za su sha mamaki wurin al'umma
sai dai kuma da irin wannan tagoma shi da Tinubun ya tattara wajen wannan zabe malami a jami'ar babban birnin tarayya Abuja Dr. Faruk BB Faruk ya ce ya kamata Tinubun ma ya tuna cewa akwai wasu manya-manyan kalubalen da ka iya sa ya rafka tuntube
nasarar shi Bola Ahmed Tinubu gagaruman nasara ce a tafiyar siyasar musamman ta yanda aka ga alamun kama an so a tsayar da shi ko a hana shi samun wannan takara kuma a wanda ba shi da mukami a hannun shi ba shi da gwamnati a hannun shi ya iya murdawa har ya tabbatar da ya kokarin da ya samu nasara to da yawa mutanen da suke siyasar Najeriya musamman yan kudu a wannan zamani suna maganar cewa su ba za su yarda da musulmi shugaban kasa musulmi kuma mataimakin shugaban kasa ba to anko Tinubu ya dauko wanda ba musulmi ba mataimakin shugaban kasa daga arewa akwai tunanin cewa ƙuri'u da yawa na arewa ba za su zo masa ba ba a manta ba shi kan shi Tinubu matarsa pastor ce mai wa'azi a coci kalubale na biyu shine shekaru da suka cimma Tinubu da alamar rashin lafiya da ya nuna amma wannan taro da aka gama abu na uku shine akwai raɗi-raɗin da ake ta yi wa Tinubu ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane na maganan cewa yana da matsala da rashawa da cin hanci kuma ya gina dukiya lokacin da ya rinka rike gwamnoninsa a makogaro sai sun masa abin da suke so wanda ba ma a kasar Lagos ba kawai ana tunanin kusan duk kasashen Yarbawa to himmin kuma kalubale a gare shi yanzu shine idan gaske ne cewa fada shugaban kasa ba ta tare da shi shin wace irin tunkuila za su iya masa a wannan bukata ta sa ta shugaban kasa a shekara ɗaya da ta rage musu to wa'annan abubuwa duk kalubale ne a wurin sa wanda yanzu tunda ya samu ya zama dan takara sai ya yi kokarin ganin bayan su sannan nasara za ta iya zuwa masa.
Ashe dai duk da kammala zaben fidda gwanin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP da ake ganin an yi zabe na gaskiya har yanzu jam'iyyar ta koma gefe ne tana kokarin ganin ramukan akwakula ta bisu ta yayyabe. Saboda tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhassan Lami da ya ce Najeriya ta riga ta shiga wani hali hannun jam'iyyar APC saboda haka dole ne su yan jam'iyyar PDP su bi dukkanin matsalolin da ke baiwa Najeriya matsala don su tabbatar da sun kakkabe.
Ba ta kada ka PDP nan abin da ya fito ya fi karfin mutum ka. Duk wanda ke da dan PDP aka tabbas aka zo aka fito mutum daya kuma wanda ya ganin mazari ma shi kansa wuke ya fito yace shi fa ya da cin zaben da aka yi nan haga Allah an shakan kaida an shakan daidai kuma an shakan kiriki to tun da haka ne ko tun da an yi zaben da yake haga Allah akan kaida jami'a akan dokokin ta akan daidai to sulhu mai sauki ne
yanzu an ci masulhun kenan
eh mun shine ai shine ai sulhu ana sa amma shine ka san cewa abin da yake sa sulhu ta tabbata shine ka cewa abin da aka maka nan bai maka akan cin mutunci ba ko kama kariya ko karfi ba to kuma nan muna zazzagaya mana sulhu alhamdulillah kuma na faɗa cewa dukkan dan PDP a Najeriya kwanu shine Najeriya ce alƙalin mu Najeriya mai kallo so duk wani takar ne faɗi bai gusa sai sai ta cewa eh shi fa akan Najeriya zai in kome
wannan hali ake ciki game da maganar wanda zai wa tiku takarar mataimakin shugaban kasa
wato ka gane cewa bayan mulkin APC shekarar ta faɗin ne yazo da mulkin shugabancin Buhari da yadda jama'a suna jin cewa ne na farka ba wato ba mu gane cewa musifar yanzu a'a dama yanzu an riga kowa ya ga bishin azaba shi zai cewa ba mutum kwa ɗaya Najeriya wanda zai ce zai magana ba wannan mutum babu shi domin kowa da kai na fargaba ta me ma kawai 2023 dole ma mu taro mu haɗa kan matsayin wato gayya mu dora mutum saboda ka kowa da kai zai kawo irin ra'ayinsa zai kawo gudunmuwarsa sannan wajen tacewa wa za a samu mara masa baya a gehen za mu yi abin da yake saboda ƙasa da Najeriya da zaman lafiya don mu gani shine yanzu ba a tanin wani mutum sai kuma me zamu yi aka maganar kasar nan gaba ki da domin ta cikin garari
a daidai lokacin da jam'iyyu ke mika sunayen waɗanda suka zakulo a zaben fidda gwani domin ganin sun shiga shirin shiga zabe ɗaya daga cikin masu fashin baki a karkokin siyasar tarayyar Najeriya Honorable Nasiru Garba Dante ya ce dole a tunawa talakawa tarin matsalolin da ke gaban su game da wannan zabe jabe jabe
idan talaka har yanzu bai fahimci menene haƙinsa na ya kawo shugabanni waɗanda suke adali ba idan har yanzu ya zamanto cewa gwamnati ba ta ba da damar ayi abin da ake kira demokradiyya shi fa roman demokradiyyar nan wallahi ba zai samu ba muddin ba mu bi tsari na demokradiyya ya zamanto cewa ƙuri'arka za ta yi amfani za a yi demokradiyya a bar mutane su zabi waɗanda suke ganin adalai ne su da kansu su canja mutanen da suke ganin ba adalai bane idan demokradiyya an dora ta yanzu akan iya shagalinka iya kudinka idan an maida demokradiyya ta zamanto cewa waɗanda suka samu dama ne suka tara kuɗi a jihunsu yayin girma su ne za su zama shugabanni ko da yaushe ni dai ban ga wata mafita anan kurkusa ba wanda talakan Najeriya zai zamanto yayi amfani da ita ya fita daga wannan kanyi da yake ba wannan ce magana gaskiya
to duka iyaka batutuwan da zamu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya domin dama kowane mako muna da lokacin da kakebe sai dai kuma kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da aka kebe musu fa suna kara karewa ne kullun kwana da dake wasu masu mukamin sun ce manuniya ta matsa musu da shagube domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 353 ne dukkanin mukaman da ke hannun waɗanda aka rantsar a watan mayin shekarar 2019 sun lube kuma madadin dukkanin wanda suka saba taimaka wajen tabbatar da tattaro waɗannan murya da kuje a cikin wannan shiri musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kukan ji a cikin wannan shiri babu rafka tintibe ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
ta gaida na Ikara sai ku kasance da gogon na kuma ku mai zuwa ku ji inda shirin zai sa gaba kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya
mummunan fadan Ukraine da Russia na neman iko da Severodonetsk dake gabashin Ukraine ya sake barkewa jiya Alhamis shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kira yakin Severodonetsk da ɗaya daga cikin mafi wahala a yaki yayin da ya haska muhimmancinsa a yankin gabashin Donbas mai muhimmanci wanda Russia ke fatan karbewa bayan da ta gaza a farkon watanni uku da rabi da mamayar da ta yi don hambarar da gwamnatinsa ko kuma kwace babban birnin kasar Kiev. Hukumomin Najeriya na zargin kungiyar 'yan tada kayar baya da ake kira ISWAP da aikata kisan kiyashi a wani cocin Katolika a ranar Lahadin da ta wuce inda aka kashe mutane 40. Kamar yadda ministan harkokin cikin gida Rauf Arebisola ya faɗa a ranar Alhamis. Maharan ɗauke da bindigogi kira AK-47 da bama-bamai sun kai hari a cocin St. Francis Catholic Church da ke Owo a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin ƙasar daidai lokacin da suke gudanar da ibada a ranar Lahadi yayin da suka tsere bayan sun yi kisan kiyashi. Har-haren da wasu gungun 'yan bindiga suka kai a kan babura yayin sanadin mutuwar mutane aƙalla 32 a ƙauyukan arewa maso yammacin Najeriya. Mazauna yankin sun shaida a kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa 'yan bindigar sun kai hari ƙauyuka huɗu a yankin Kajuru da ke jihar Kaduna a ranar Lahadin da ta wuce. Jiya Alhamis, shugaban ƙasar Senegal kuma shugaban ƙungiyar tarayyar Afirka Macky Sall ya buƙaci ƙasar Ukraine da ta sassauta ruwan da ke kewaye da tashar jiragen ruwanta ta Odessa domin sauƙaƙa fitar da hatsi da ake tsananin buƙata daga ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da kuma takunkumin da ƙasashen yamma suka kakaba mata ya kawo cikas wajen kai kayan hatsi daga ƙasashen biyu, lamarin da ya haifar da fargabar yunwa a duniya.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokaci, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai, da Hadiza Kyari da ta wallafa rahotanni a yanar gizo, sai kuma Jumbe Hamza da ya hada shirin da injiniya mu Yau Alheri ke muku fata alheri.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.